Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sunan abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 23 ga watan Yuni da shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu daruruwa. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga matsar dokokin kasar a su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3. Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin kasar wanda darajarsa ta faɗi.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa shugaba Buhari ya umarci jami'an tsaron Najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin ƙasan da suka rage a hannu bayan an sako 11 a makon jiya. Muna kuma da hira ta musamman tare da Ibrahim Kabir Masari da aka bada sunan shi a asirce a matsayin mataimakin dan takarar jam'iyyar APC da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu daruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar kasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da karuwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim ya shaida wa taron manema labarai a babban birnin kasar Kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost waɗanda ke kan iyaka da kasar Pakistan. Hukumar binciken yanayin ƙasa USGS ta Amurka ta ce girgizar kasar mai ƙarfin maki 6.1 ta faru ne a kusan kilomita 40 daga babban birnin lardin Khost. 'Yan jaridu na yankin da shaidu sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kai 2,500. Shugaban lardin Muhammad Amin ya shaida wa BOA cewa akalla mutane 1,000 ne suka mutu yayin da wasu 1,500 suka jikkata a wasu gundumomi na Paktika kaɗai. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga matsar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3. Wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na senti 18 kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai. Za kuma rage harajin senti 24 kan kowane galan na man diesel. Rage harajin idan majalisa ta zartar da shi lamarin da ba tabbas zai kasance. Ta garzi rage a hawa farashin kayayyaki da kashi 8.6 cikin 100 da aka gani a watan Mayu daga shekara guda da ta gabata, karuwa mafi sauri cikin shekaru 40 da suka gabata. Tsadan man fetur ya haifar da kaso mafi girma na hawan kayayyakin masarufi, amma farashin abinci, hayar gidaje, farashin jirgin sama da sauran abubuwa da yawa sun yi tsada fiye da shekara guda da ta gabata. Ko da yake ba rangwame ne mai girma ba, Biden ya ce dakatar da harajin man fetur ɗin na tarayya na ɗan ƙaramin lokaci zai iya baiwa iyalai Amurkawa su ɗan numfasa kaɗan. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni 2 farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya cikin manya 13 a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni 3 ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko waɗanda ba su da shi kafin su harbu. Hukumar kula da cututtuka ta Amurka CDC ta yi nazarin bayanan da aka karba daga ranar 1 zuwa 13 ga watan Yuni, wanda hukumar gidaya ta Amurka ta yi. Alamomin COVID-19 da suke dadewa sun kama daga gajiya, saurin bugun zuciya, gajeren numfashi, matsalolin fahimta, ciwo mai radadi, tabin hankali da kuma rashin kuzari. Suna iya zama masu rauni, kuma suna iya daukan makonni ko watanni bayan mutum ya warke daga ainihin kamuwa da cutar ta farko. Wani binciken CDC kuma ya gano cewa matasa ta Yusuf yi dadewa da alamomin fiye da tsofaffi.
Kaɗan Hafiz zai sake dawa da ƙarshen labarai. Kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaron Najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin ƙasa da suka rage a hannu bayan an sako 11 a makon jiya. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Da ƙarin haske da Malam Garba Shehu ya yi, wanda shi ne kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda tun farko shi ya sanya wa sanarwar da shugaba Buhari ya bada cewa a kubutar da wannan mutanen inda yake cewa.
Ka san an samu ci gaba a 'yan kwanakin nan da aka sako 11 daga cikin mutanen da aka rike da su. Waɗanda suka yi wannan ƙoƙari aka samo waɗannan mutane, gwamnati ta yaba musu, ta musu godiya, kuma tana ganin da cewa alkawarin da aka yi musu cewa sun ansa ci yara ƙanana ke hannun jami'an tsaro su waɗannan 'yan ta'adda za su sako mutane da yawa ko kuma yawan da suka ci ba, amma kada a fasa duk da cewa soja ba su ajiye makaman su ba a su ne suke a fafata in za ka yi ga haka, amma tunda shi ga hanya ta samu kuma akwai waɗanda aka samu su 'yan ta'adda suna sauraron su, to amfani da wannan dama a gaggauta kammala yadda za a yi a fito da waɗannan mutane da suke hannun su.
Amma babu wata hikima a soji ko a masu ƙawanya da waɗansu ƙwararru ke ba da shawara ta yadda ba za a samu komai yana kai gare su ba su takura lokacin da watakila za su ba bori kayawo.
To wannan duk zai iya yiwuwa wasu sojoji su gaya maka wannan, amma shin duk wani mataki da za ka ɗauka kada ka manta cewa wannan ƙoƙari da ake babu riba dangawowaki aka fito da su daga wannan wurare. Riba shi ne a samo su da ransu a fito da su. A yi haƙuri jama'a su ƙara da haƙuri. Gwamnati tana cikin damuwa a wannan lamari, kuma ƙoƙarin duk da ake shi ne a ga cewa an warware an dawo da su da ransu.
Kana ganin zai yi a ƙara sako waɗansu kwamandojinsu idan sun bukaci a yi hakan? Ganin shi ne ake ganin hanyar da suke bi domin a ci gaba da sako masu waɗanda ke mutanensu da ke hannun jami'an tsaron Najeriya?
Wallahi ban da labarin cewa sun yi wannan bukata da kake magana. Amma idan ma sun yi ta ba Garba Shehu ne zai ba da amsa ga wannan ba.
A waje ɗaya na tuntuɓi wani tsohon hafsan soji wato Janar Ibrahim Sani domin in ji irin dabaru ko hikimomin jami'an tsaro za su yi amfani da su wurin kubutar da waɗannan fasinjojin.
Waɗannan mutanen ba aljanu ba ne kuma a wani waje suke, kuma sannan in aka yi amfani da na'ura za a san inda suke kuma za a iya wajen nan ƙawanya a hana kowa fita daga wajen. Wani zubin abin yana bani mamaki ma ka ga cewa sun fito har sun yi bidiyo ga sararin samaniya ana gani, amma a ce ba a gan su ba. Ko ba mu da abin da ya kamata wannan na'ura ko kuma technology da ake faɗa. Ya kamata a ce mun samu wani haɗin gwiwa wanda duk inda suka fito suna magana nan za mu gan su kuma za mu san inda suke.
To amma a yanzu babu alama za a iya amfani da ƙarfi ko irin wannan hikimar, tunda mutanen nan 11 da suka saki ma an ce wasu nasu ne aka saki suka ba da wannan a musanya.
Akwai abin da ake kira kamar yakin sukuru yanda suke yi. Kila sai mun yi irinsa ba sai an shiga musu da ƙarfi ba. Akwai abin da ake cewa a turance constructive engagement, sai a yi engaging da su. Ga shi sun sa ga abin da suke so, ga abin da suke so, ga abin da suke so. Sai a kusa matakin da ya kamata.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dalar Amurka maimakon kuɗin kasar wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala 55 a wata, kashi 10 cikin 100 na abin da suke samu. Da ranar Litinin da ta gabata, likitofi da ma'aikatan jinya a asibitocin gwamnatin Zimbabwe suka tsunduma yajin aiki, inda wasu ke rera waka a wuraren ayyukansu. Ma'aikatan dai suna neman gwamnati da ta sake nazari kan albashinsu, wanda a wasu lokuta bai kai dala 25 a wata ba. 'Yan kasar Zimbabwe da dama sun hau kafafen sada zumunta na zamani suna sukar shugaban kasar Mnangagwa, wanda suka ce abin da yake yi na kula da ma'aikata daidai yake da abin da shugaban mulkin mallaka na ƙarshe Margai Ian Smith yayi. A jiya Laraba, kasar Ecuador ta ki kawo ƙarshen dokar ta ɓaci. Kana ta ce har yanzu ba ga 'yan sanda 18 ba, bayan har masu zanga-zanga da 'yan asalin kasar suka kai kan ofishin 'yan sanda a yankin gabashin Amazon. Mutane biyu ne suka mutu a zanga-zangar kwanaki 10, da ya sa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a ma'aikatu 6 daga cikin 24 na kasar Ecuador, biyo bayan wani kazamin faɗa tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Kimanin fararen hula 90 da jami'an tsaro 100 ne suka jikkata sakamakon arangamar, yayin da ministan cikin gida na kasar ya ce jami'ai 18 sun ɓace bayan harin da aka kai a birnin Pio na Amazon. Patrico Carrillo ya ce wasu jami'ai 6 sun samu munanan raunuka, yayin da masu zanga-zanga suka tsare wasu 3. Gwamnatin kasar ta sanar a daren ranar Talata cewa wani mai zanga-zanga kuma ya mutu a harin da aka kai a garin Pio, wanda ya kai tafiyar sa'o'i 5 a mota kudu da Quito.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakil Kabir Masari, wanda aka bayyana mika sunansa ga hukumar zaɓe a matsayin mataimakin ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu, kusan sai ka ce ya tabbatar da batun da ake yi cewa riƙa muƙamin aka bashi. A wata hira ta musamman da sashin Hausa, Ibrahim Kabir Masari ya ce ya gamsu kuma yana alfahari da wannan riƙo, koda na kwana ɗaya ne, kamar yadda ya shaida wa wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya.
Jam'iyyar da take mulki ɗan takararta na shugaban ƙasa ya ga cewar a dukkan cikin waɗannan mutanen ba don kafa kowa ba, ba don kai wani bane ba, sai don shi bisa ga hudar da kuka yi da shi ya yadda yana da yaƙinin cewa kai mutum ne mai aminci, za ka iya taimaka mashi kuma za ka iya riƙe amana shi ya ɗauko ka ya sa ka a wannan matsayi. So babu abin da ba za mu gaya ma Allah illa mu ce Allah mun gode, kuma Allah kada ka ba mu iko, kalla kada ka ara mana rana mu ci amana wanda ya dadamu, wanda ya ba mu amana ko da ta sakan ɗaya ce.
Alhaji Ibrahim, tun da aka naɗa ka wannan mukami, ko aka baka wannan damar, ake cewa kawai an ba da ajiyar kujeran ne a wajenka, akwai wanda nan gaba za a zo a sauya a sa sunansa wanda ake so?
To ai ita ajiya ma ai mai aminci ake ba, tunda baka ɗaukar kayanka ka ba ɓarawo da ajiyar kayanka, saboda haka an ma misali ajiya ce ta ai wani da ke san Ibrahim Masari sai ma Allah godiya. Allah ya sanya cewa Ibrahim Masarin nan, ka tuna fa wanda ya bani ajiyar nan yana can ƙarken ƙasar Najeriya ta yamma, ni kuma ina ƙarken ƙasar Najeriya ta arewa, kuma harshen mu ba iri ɗaya bane ba. Yaga cewar Ibrahim Masarin nan mutum ne wanda yake ganin cewa ya isa a bashi ajiya. To ka ko in ma har hakan ne kamata ya yi, duk wanda ke kaunata sai ya gode ma Allah kuma ya ƙara jinjina ma wannan bawan Allah kan cewar ya yarda ni cewar ni mai amana ne zan iya riƙe mashi amana.
Yawwa, to in haka ne kuma wannan fa ya nuna yadda siyasar Najeriya ta juya. Ana maganar idan ɗan takara musulmi ne ya sa mataimakinsa Kirista, in ma Kirista ne ya sa mataimakin musulmi, amma APC da alamun kuna so ku yi gefe ɗaya, ma'ana musulmi da musulmi.
Babu shakka jam'iyyar APC insha Allah za ta yi ɗan takara masu addini ɗaya. Najeriya nan fa da Allah ya ha sa mu kawai gari mu ga mu a cikin ta yanzu, abin da take bukata ba magana addini bane, ba magana wane ne wanda ke da amincin da zai iya, ko ku wane ne wanda da ya taba yi an gani kuma yana da ingancin da zai iya shugabantar kasar da muke ciki.
Ibrahim Kabir Masari kenan a hirar shi da wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hui ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, Nana Jibi Haruna Mati da ta bakunci shirin, ta bayyana wa wakili Musulamin Muni Barma yadda ɗabi'u da zamani ya kawo ke tasiri a rayuwar matasa da kuma aikata ayyukan asha. Kamar yadda take cewa,
tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba, to za a shiga matsala. Ka sani yanzu-yanzun nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu. Kaga a matsayin mu na 'yan Niger kuma musulmi, wani abu ne wanda hankali bai dauka, musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samu mutane masu hankali haka wanda sun san yanda al'adunmu suke, yanda addinin mu yake, a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita, ta yarda da ita ba, har ma suna ba su kariya akan wannan. To ai mutane ne masu hankali, kuma nayi musu wannan zatan alkhairi, kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan, ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama. To kaga bangaren kuma in aka dauka, ai in na sanyo da wannan hwada-hwadan yana ciki, na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwadan matsuwa an gama abu biyu. Ban san yanda zan gayin kalamman da Hausa zaka taimaka mini ba, sai an matasan mu an dauki bangare biyu na rayuwar su, an yi aiki da shi, da instruction da education,
tarbiya da hanyar samar da ilimi.
To in dai har tarbiyar su da hanyar samar da ilimin su ba su yi tahiya tare ba, kenan da masu ba da tarbiya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba a yi tahiya tare, al'umma ba inda za ta tafiya. Basu an kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su wannan abun mutane su ji cewa ba za su iya yin shi ba, tunda a da mutanen da ba su iya yin abun da mu yaran yanzu suke iya yi, kun gane. To dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiya sun gama karfi da karfi. Za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan, shi kuma mai bada tarbiya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu. Kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta.
Hajiya, kina ɗaya daga cikin mata 'yan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Menene ku mata 'yan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe da ke ƙoƙarin samun gillin zama?
To alhamdulillah, cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayina na 'yan majalisa, muna da kusan shekara ɗaya da wata biyu zuwa uku da muka samu zama a majalisar Niger, wanda kusan dai takamaimai har yanzu ba mu taɓa cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu, ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah dai ya kiyaye, amma wani abu ne wanda iya samun mu. Abinda nake so a gane, zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger, wanda shin kamun ma a kanan me ya kamata a ce mun yi tanaji don kare mata a Niger. Mai saurare na, abinda nake so ya gane, ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger, babu kamar haƙƙin mata. Saboda ina ƙara maimaitawa, ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne adakwai ake yi akan haƙƙin mace a Niger. Me yasa nace yaudara ne? Tabbas wasu abubuwa ne guda biyu da ya kamata har yau mu kula da su akan rayuwar iya mace, wanda an ki yadda a aza su bisa teburi guda saboda ai karatun su tattare. Niger tabbas an ce ita bi ma'ana gwamnati ba ta da addini, ita kowa ya zo za ta aiki da shi, sannan kuma kana da addini baka da addini ita abokiyar aikin kowa, ina kyautata zaton cewa shi za a ce ma laicite. Kenan menene abun yi? A ɗebi wannan laicite din tare da cewa a kiyaye mu ba ma so ku sa mana, tunda addinin ku in bula ne ku sa mana bula, a kayan mu ko in sha ne ku sa mana sha, za mu tsaya a haka, amma muna kiyayewa muna kare haƙoƙinku a matsayin ku da waɗanda muke shugabanci. To kowancan addinin mai kwara biyu, kowancan mai addinin mai gumiya 9-8, su duka suna da tsari wanda mace kamata a ce an fito da ita ciki na kare iya hakin iya mace. Ta yaya za a zubuda shi a zuba wani abu kuma ana so a tafi daidai? Biyuwa dan mi ba a taba zamana a saurare su ba, kai ku kawo takardun ku na irin aqida da ku ita addini mu gami ta ci. Okay, nan ta ce kaza, nan ta ce kaza, nan ta ce kaza, sai a zona da wannan kundi na kare haƙƙin iya mace da duniya take da shi, aga cewa menene bambancin su, wane yahi dadi, wane yahi nauyi, wane yahi ma'ana za mu dauka saboda mu aiwatar al'umman nan a samu lafiya. Sai ake ta zowa da wasu shawarwari, ana zuwa ana dawowa, ana tunka ne ana warwarewa. Kenan a matsayin mu na 'yan majalisa, lokaci yayi na mu zauna ayi magana ta gaskiya akan lamarin da ko halin da iya macen mu so iya macen Niger ta shiga, wanda mu kadai ya kamata mu fito da kundi wanda ke daidai da aqidar dan Niger, fahimtar dan Niger, addinin dan Niger, al'adun dan Niger, wanda namu ne. Kiran da nake yi da babban murya ma gwamnati, ba magana faɗi ba wannan da tana neman ta zama zance actuality, wani abu ne wanda Allah ya kiyaye muke yawan ji kwanakin nan da sauransu, shine cewa Niger kashi 52 cikin 100 mata ne. Kenan wannan ya nuna cewa murin jayi yawa a cikin al'umma. In har gwamnati tana son ta yi maganan za ta yaƙi da kaza da kaza, ga sirri a al'umma irin tamu, duk lokacin da za a yaƙi aka gama da mata a yaƙi abun, to sai an ci mishi nasara. In dai har akwai fahimta tsakanin gwamnatinmu da mu a matsayin mu na sa rigata ta irin cewa yar ƙasa, muka gamu da gwamnati irin agajin da take so ta bamu, in har an gama da yardanmu, an gama da fahimtar mu, to insha Allah muna iya zama mata makamman yaƙi wanda za ta kamawa bangaren a tarbiyantar da al'umma, bangaren a isar da sako, bangaren da a waye kai da sauransu. Kenan kiran da nake yi insha Allah ga gwamnati shine cewa ya zama dole ne mu bar yaudarar kanmu da kanmu, lokaci yayi on 2022, ko da yake mun ji sakon shugaban kasa, kuma in mai hangen nesa da dogon tunani yana iya fahimta shi tabbas tabbas, amma sakon da ya bada a dunkule da irin amsar da ya samu ta al'umma, ya kamata a ce ya tada mishi hankali ya gane cewa akwai malati cikin wayewa al'umma, kuma wanda haƙƙin su ne a zamana a fayyace musu kankan, a tarbiyantar da su, a basu labari, saboda ba a iya yin yaƙin na a hidda su daga cikin kingin da suke kuncin da suke ita al'umma take in ba a kama tare da ita ba, kamar kana ma wani mutun yaki ne amma shi bai gane cewa tican shi kake ba, kenan in ba a gama da karfin shi ko ba da hadin kan shi ba lalle bane a cimma nasara ga abun, kenan kusa abun da dai muke ba gudun ko wanda muke ita ce cewa ko ko irin sakon da muke bada shine cewa lokaci ho yayi na a canja yanayi a canja tsari dangance da irin wannan al'amura da suka shafi rayuwa irin ta saduwa tsakanin mata da namiji, rayuwa irin da tarbiyya zuwa ga tarbiyyar da ake ba ko horon da ake ba yara, irin tarbiyyar da ake ba mata da sauransu, shine kawai nake ganin cewa haka zamu samu mahita in Allah ya yarda.
Nan kuma zamu sallama da bakuwar tamu dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati, kuma shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da ake kira Darul Mar'a. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu haska fitila kan rawar da mata suka taka a zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya zaben shekara ta 2023 a Najeriya. Yanzu a madadin 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati da wakilinmu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan hirar da bakuwar tamu a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan bafilata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka ƙera duniyar a lokacin aka ƙera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talakan da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da ƙaruwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban, Maulawi Sharfuddin Muslim, ya shaida a taron manema labarai a babban birnin ƙasar Kabul cewa yawancin ɓarnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost, waɗanda ke kan iyaka da ƙasar Pakistan. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3, wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba, don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na santi 18 kan kowane galan na man fetur, wanda ya ƙara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin 5 na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci, bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni 2 farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya ɗaya cikin manya 13 a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni 3 ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko, waɗanda ba su da shi kafin su harbu. Kungiyoyin malaman ƙasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin ƙasar, wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala 55 a wata, kashi 10 cikin 100 na abin da suke samu da.
Ma sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ya zama da Muhammad Hafiz Bah.